sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 22 ga watan Oktoba shekara ta 2021 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Ya Alhamis, sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, inda gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaki da su na kusan shekara guda. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Myanmar mai barin gado ta faɗa jiya Alhamis cewa Myanmar ta faɗa yakin basasa tun bayan juyin mulkin sojoji, inda ta yi gargaɗin cewa damar koma kan mulkin demokuraɗiyya tana ɓacewa. Zanga-zanga ta ɓarke kan titina a Khartoum jiya Alhamis kan gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan.
Kanin labaran kenan. Wata kota a jihar Borno Najeriya ta yanke wa waɗansu mutane 17 'yan ƙungiyar damfara da ayyukan sirrin nan da ta yi ƙaurin suna da ake kira Black Axe hukuncin ɗaurin shekaru 6-6 a gidan yari. Muna da rahoton bayan labarai. Sai kuma waɗansu 'yan ƙasar Kamaru da rundunar tsaron jihar Akwa Ibom ta kama ɗauke da nakiyoyi. Muna kuma da ƙarin haske kan harin da aka kai hanyar layin dogo tsakanin Abuja da Kaduna.
Ta wulbo muna hango su waɗannan 'yan ta'adda suna jira wannan jirgi ya faɗi su buɗe wuta ko kuma su kwari mutane shiga su sani.
Kamar kowace ranar Juma'a wannan shirin gogon naku Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya wanda a wannan makon ya nazari kan kasafin kuɗin shekara mai zuwa da takaddama da take tsakanin 'yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya dangane da kasafin. Sai kuma magana aikin wutar lantarki ta Mambila da kuma zaben shekara ta 2023. Muna kuma tafi da nasihar Juma'a amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis, sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaki da su na kusan shekara guda. Mai magana da yawun sojojin Lagese Tulu ya shaida wa manema labarai cewa harin da aka kai ta sama ya nufi cibiyar horas da sojojin Tigray. Ya ce sansanin a bayan sojojin Habasha ne ke amfani da shi a yankin. Sai dai kawo yanzu babu cikakken bayani kan asarar rayuka. Yaki ya ɓarke kusan shekara guda da ta wuce tsakanin sojojin Habasha da ƙungiyar fafutukan neman 'yancin yankin Tigray, wacce ta yi mulkin ƙasar Habasha na shekaru 30, amma yanzu ke mulkin yankin arewacin Tigray kaɗai. Mekele ba ta fuskanci wani gagarumin faɗa ba tun watan Yunin da ya gabata, lokacin da sojojin Habasha suka janye daga yankin. Kana sojojin Tigray suka sake karɓa iko da mafi yawan yankin. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Myanmar mai barin gado ta faɗa jiya Alhamis cewa Myanmar ta faɗa yakin basasa tun bayan juyin mulkin sojoji, inda ta yi gargaɗin cewa damar koma kan mulkin demokuraɗiyya tana ɓacewa kuma tana nuna cewa ƙarin takunkumi zai iya taimakawa. Christine Shirena Bogna, wacce ta yi murabus bayan sama da shekara 3.5 a mukamin, ta faɗa wa taron zauren Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuni cewa akwai babban haɗari na yakin basasa bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu, inda suka tsare Aung San Suu Kyi da sauran zababbun shugabannin gwamnati. Lokacin da aka tambaye ta jiya Alhamis ko yanzu akwai yakin basasa, sai ta ce a cikin ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa muna amfani da rikicin makamai na cikin gida, kuma zan yi amfani da wannan kalmar yanzu. Ta ce yana da matuƙar muhimmanci cewa gwamnatoci da Majalisar Dinkin Duniya ba su nuna alamar amincewa da mulkin sojin ba, da kuma kare muradin 'yan ƙasar waɗanda suka jefa ƙuri'a shekara guda da ta gabata suka zaɓi gwamnatin Suu Kyi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga ta ɓarke kan titina a Khartoum jiya Alhamis kan gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan, magoya bayan ƙawancen ƙungiyoyin farar hula na ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka Dakarun ƴanci da canji sun fito bayan da dimbin jama'a waɗanda ke goyon bayan gwamnati da sojojin ke jagoranta suka yi zanga-zanga a da'a da gwamnatin farar hula a ranar Asabar. Dubban masu zanga-zangar neman demokuraɗiyya sun yi kira da a samar da cikakkiyar gwamnatin farar hula. Zanga-zangar da suka yi ta zagaye fadar shugaban ƙasa, inda masu zanga-zanga goyon bayan sojoji suka zauna na tsawon kwanaki shida, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Rikicin bangarorin na barazanar wargaza yarjejeniyar raba madafin iko na Sudan kafin zaben 2023.
Kada a nisa nan gaba kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Inda rundunar tsaron jihar Akwa Ibom ta sanar da kama waɗansu mutane biyu 'yan ƙasar Kamaru da kuma wani ɗan Najeriya ɗauke da mukamai da suka haɗa da nakiyoyi. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Lamido Abubakar Sakkwato ya haɗa mana.
Akwa Ibom State arrested two Cameroonians and passengers.
Yana cewa ne rundunar 'yan sanda ta jihar Akwa Ibom ta kama wasu mutane 'yan ƙasar Kamaru su biyu da kuma wasu 'yan Najeriya da dama dauke da nakiyoyi da kuma wasu bumabumai da wasu kayayyaki na 'yan kungiyoyin asiri. Kuma kawo yanzu mun kammala binciken da muke yi game da bayanan waɗannan mutanen da ake zargi, kuma mun kai su gidan gyara halinka domin jiran lokacin da za a gabatar da su a gaban kotu. To sai dai kuma masu sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya tuni suka dade suna sharfi dangane da matsalar shigowar makamai a sassan kasar ta Najeriya. Dr. Bala Sale malami ne a Jami'ar Bayero dake Kano.
To idan ku aika sanan a bayyane rashin zaman lafiya ko ina ya farce yau kaji nan ka shiga shi kuma me ya jawaba saboda yawan makaman da ake shigo iya ma wanda ake shi an kama wanda aka kama jirai kuma shawaran sirri kuma ba a dai wannan kuma Allah ba sani kawai amma da lafiyar da ake a kasar da kuma ta kai in time.
Najeriya dai da ke zama uwa maba mama ga lafiyar ta Afirka na fuskantar matsalar tsaro mafi muni a yanzu shekaru da dama, wanda lamarin ya ki shanyewa. Rundunonin tsaro dai a ƙasar ta Najeriya na cewa suna iya bakin kokarinsu wajen tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar. Kawo yanzu dai tuni bayanai a fili suka fito waɗanda ka nuna cewa kungiyoyin asiri tare da masu kama mutane don garkuwa da su domin neman kuɗaɗen fansa tare da 'yan fashi da mukami da ke cin karensu ba babbaka a sassa daban-daban na ƙasar da kuma ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri da Boko Haram da ke ci gaba da gallabar jama'a da hukumomin ƙasar. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Gaida Lamido, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad Hafiz da ƙarin labaran duniya.
Jiya Alhamis, jihar Texas da ke Amurka ta yi kira ga kotun kolin Amurka ta tabbatar dokar da ta kusan hana zubar da ciki gaba ɗaya bayan da gwamnatin shugaba Joe Biden ta nemi babbar kotun ƙasar da ta dakatar da dokar da take shigar da ƙara jihar Texas, wace ita ce jiha ta biyu mafi yawan jama'a Amurka, ta kara wani umarni na alƙalai uku na kotun ɗaukaka ƙara ta biyar wanda ya ba da damar dokar hana zubar da ciki ta kama aiki bayan da wata ƙaramar kotu ta dakatar da ita. Jihar tana jayayya na gaba ɗaya nesa ba kusa da kuskure, inda kotun ta biyar a takaitaccen bayaninta na ƙarshe cewa watakila Texas za ta yi nasara daidai ne, ta faɗa babbar kotun cewa babu wani dalili da zai sa a hanzarta yanke hukunci kafin a sake duba hukuncin a matakin ɗaukaka ƙara. Gwamnatin Biden ta ba da hujjar cewa dokar ƙarar ta saba kundin tsarin mulki saboda ta hana zubar da ciki a kusan makonni shida. Gwamnatin Biden tana shirye-shiryen buɗe iyakokin Amurka ga matafiya da suka yi cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19 a ranar 8 ga watan Nuwamba, amma matakin ba zai shafi waɗanda suke neman mafaka da ke iyakar kudancin ƙasar ba. Da yawa daga cikinsu an hana su shiga ne a ƙarƙashin umarnin lafiyar jama'a na lokacin gwamnatin Trump, wanda ke ba da izinin fitar da bakin haure cikin hanzari. gwamnati tana jin dadin sake bude iyakokin kasa tsakanin Amurka da Mexico da kuma Amurka da Canada wanda aka rufe ga kusan matafiya tun a watan Maris na 2020 a matsayin nasara ga al'ummomin da ke da alaka a cikin dukkan kasashen uku. Tafiya ta kan iyaka tana haifar da ci gaban ayyukan tattalin arziki ga al'ummomin kan iyaka, kana tana amfanar da tattalin arziki gaba daya. Sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa muna farin cikin daukan matakin dawo da tafiya ta yau da kullum cikin aminci da kuma hanya mai dorewa.
To a gaida Muhammad Hafiz baban dai da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatin Amurka ke kokarin ta sakiyar waɗansu 'yan Najeriya guda 8 'yan kungiyar nan da ta yi kaurin suna a kasashen duniya da ake kira Black Axe bisa aikata laifuka da suka hada da zamba cikin aminci da damfara da kuma sata, wata kotu a jihar Borno ta yanke wa waɗansu mutane 17 'yan wannan kungiya hukuncin daurin shekaru 6-6 a gidan yari bayan samun su da laifukan da suka jibinci ayyukan kungiya asiri. Ga Haruna Dauda Biyu da ci gaban rahoton.
Mai shari'a Justice Umar Fadawu ne ya zartar da hukuncin a garin Maiduguri. An dai kama wannan mutane 17 ne a wani hotel da ake kira Bagani Hotel dake Abuja Taraka a garin Maiduguri, wanda tun ya karushe wannan hotel a kuma mai da shi dakin shan magani ga mutanen wannan anguwa. Tun a ranar 21 ga watan Satumban 2019 ne dai aka kama mutanen wanda ake ta kokarin musu shari'a, da suka da wasu daliban jami'an Maiduguri da kuma daliban jami'an kimiyya da fasaha na Ramat Polytechnic da wasu korarrun sojojin Najeriya. Da dukkaninsu ba bayyana adadin su ba, amma jimillarsu ya kama 17. Waɗannan 'yan kungiyar asiri da ake kira Black Axe, jami'an 'yan sanda ne suka kame su a wancan lokaci, wanda ko a lokacin sai da gabatar da su ga manema labarai da kuma a yanzu hakan suke amsa laifukan da ake zargan su da shi. Tunji mai shari'a Umar ya tura kayansu gidan gyara halin ka, wanda jami'an suka ce a yanzu hakan ba mu da daman yin magana da kowanne daga cikin su, tunda yanzu hakan sun riga da sun zama ɗaurauru kuma suna hannun gwamnatin tarayya ne. Nan dai sun tafi mazauna wannan anguwa ko me suke cewa game da dakin wucin magani da aka gina masa a wannan anguwa da kuma aka rushe wannan hotel din.
Gaskiya alhamdulillah mun gode wa Allah, mun ji daɗi da gwamnati sosai da dama wannan mutanen ana zargin su kuma wannan hotel din ana zargin su kuma da gwamnati ta rusa da mai asibiti. Wallahi mun yi farin ciki, mun yi murna sosai saboda wallahi ba karamin ce maka yake wannan asibiti kuma sai warku da gwamnati saboda gure ne ake ta'addanci ana tsaba-tsaba ce da ikan cikin amari asibiti kuma da mamana ne ma asibiti saboda kamun ka dauko mara lafiya daga cikin anguwar ka zo ka jira ran kokon sun daga jawo ana ka ga yanzu mun samu wadi didi din kiran daga gida ga gida ga asibiti ga gida da mu dai faruwa sai mun je mun jawo ana.
Wasu daga cikin mazauna anguwar Abuja Talakawa kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan hotel inda aka rushe. Da aka ce an kame wannan mutane guda 17 a ciki wanda kuma suka kasance 'yan kungiyar asiri wanda zaga suka fara cin shekaru 6-6 a gidan yari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida baban Yakubu, bari mu rufe taskar hotonin namu da batun harin da aka kai wa layin dogo kan hanyar Abuja zuwa Kaduna jiya. Senator Shehu Sani ganau ne ba jiyau ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Dama dai tsohon sanatan Shiya ta biyun jihar Kaduna a masallaci Jan Tarayyar Najeriya, Senator Shehu Sani ne ya fara fasa kwai game da harin da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai wa jirgin kasan da ke zirga-zirga tsakanin hanyar Kaduna zuwa Abuja, inda ya ce su kansu da ke cikin jirgin ma da ƙyar suka sha. Sanata Shehu Sani wanda ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani ya ce shi a gaban shi komai ya faru.
Jirgi da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna a daidai tsakanin garin Dutse da Rijana an sa bom kuma ya taka ya tarwatsa gilashin wannan jirgi, kuma wanda suka sa wannan bom din suka buɗe wuta a wannan jirgi. Da ƙyar wannan jirgi aka ja shi daga inda yake har ya kusa Kaduna. To hukumar jiragen ƙasa bata gaya mu mutane gaskiyar magana ba, har da asusuba muka shigo jirgin daga Kaduna aka yi ƙara faruwa kuma muka samu bom din ya fashe ya tarwatsa hanyar jirgin. Jirgi ya kangadi zai faɗi kuma ta wundo muna hango su waɗannan 'yan ta'adda
suna jira wannan jirgi ya fadi su bude wuta ko kuma su kwaji mutane jigar su dadi
akwai wanda kila ya samu rauni
eh saboda su masu attack din sun sa ido ga ganin cewa sun tarwatsa ita taragon kan jirgin ne kuna to ina jin shi yasa mu kuma kowa ya kai kanshi kasa
amma wasu za su yi mamakin sanata yadda aka kuka samu ka tsira tunda ka ce shi layin dogon ya tarwatsa
eh to abun mu kanmu abun mamaki ne shi kanshi direban jirgin ya ce zabi biyu ya rige mishi ko dai ya shahada ya shiga gaba ɗaya in ya so an tafi a tabi ko kuma ya tsaya inda za su iya shigowa su ɗibi mutane saboda haka ya rufe ido ne ya danna jirgin haka nan muka tafi kuma Allah ya cece mu a ciki
to dai hukumar kula da jiragen ƙasar Nigeria ta tabbatar da wannan fashewa amma ta ce babu harbarban ƴan bindiga kamar yadda aka dinga yadawa nayi ta kokarin jin ta bakin mai magana da yawun hukumar amma dai sai ya turo mun sanarwar da hukumar ta fitar wanda ta nuna hukumar ta riga ta dauki mataki kuma ana nan ana duba jirgin da ya samu wannan lahani sai dai kuma masana harkokin tsaro sun ce su wannan hari bai ba su mamaki ba saboda sakacin tsaro game da zirga-zirgar jiragen ƙasa kamar yadda suka dade suna nunawa Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya yana cikin masu irin wannan tunani
tun kafin wannan lokacin zo muka san wannan hanyar jirgin zai zama ɗaya daga cikin target din da waɗannan mutane za su dinga harara kowa ya sani in abubuwa irin waɗannan suna faruwa a ƙasa wurin injinan lantarki hanyar jirgin ƙasa gadoji da suwa duk ya kamata a mai da hankali akan su a samu su ido
wato ba ku mamaki ba kenan
ba abu mamaki an yi sakaka da wurin sosai
amma mejo me kake ganin zai iya zama mafita
iya kan dai shine jirgin dai ya rage gudu da akwai wani yarjejeniya wancan lokacin wancan service chief din idan jirgi ya tashi akwai helicopter da yake roko shi har Kaduna amma a ce an sa nakiya akan hanyar jirgi wallahi sallahi abu tsoro ne
wannan barazanar tsaro dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya suka dauki matakan dakile hararen ƴan bindiga baki daya har ma gwamnatin jihar Kaduna na sanarwar duniya cewa an kashe ƴan bindiga guda 50 a yankin birnin Gwari Isa Lawal Ikara Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To gaida na Ikar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC wanda ke watso shirye-shirye kai tsaye har ma a tashar mota VOA Africa a kan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ke sabuwar sanwar sabon kasafin kuɗi gaban ƴan majalisa na ci gaba da kawo cacar baki
matsalar da kenan ana yin budget sahidud amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za a yi ana iya implementing nashi
za mu iya kan kokarin mu insha Allah mu kammala abubuwa alƙawarin mu kai mu al'umma abin da farko bayan san goben da Allah
sai dai sanata Obasani sanar da duniya yake cewa tunda an sauke kasafin yanzu ya rage ƴan majalisa ne kawai su duka aiki
abin da ya kamata mu majalisa ne mutabar cewa su kuma ma'aikatan gwamnati sun bi yadda ya kamata su domin talaka ya amfana
ashe dai akwai wata kwantacciyar tamamar cinini tananan cinye wasu kuɗi da aka ware don aikin wutar lantarki tuni ma ɗaya daga cikin ƴan majalisar jantare na jada suka tura kuɗi cikin kasafin kuɗi ya fita yana fashin baki
ministan lantarki da ya tafi an ba shi kuɗi makudan kuɗaɗe ne to shi da yake daga Taraba yake ya ɗauki kuɗin gaba ɗaya ya ba gwamnan Taraba
da maganar zarazaren zaro zakakuran shugabannin da za su dafe madafin iko kuwa ƴan arewa ne ke cewa yanzu dai kam yankin ya riga ya hau kyakkyawan tafarki
ka taɓa wani gwamnonin arewa sun iya ɗaukar sun haɗa kansu sun ɗau mataki ɗaya ka taɓa sun yi wannan ba shayi kawai suke sha da miskafi ba gudun su kashi sun yi taron ba amma ba ga shirin bala'i ya sa sun fara gano cewar ana so a ruguza su gaba ɗaya su da mutanen su ba sun fara kai kansu gudu guda ba
waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da zamu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna muku gaskiyar abubuwan da ke gudana babu wani shamaki shiri na 36 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kakkabo muku bayanai kabaki-kabaki a cikin irin bayanan da manuniya ke nuna masu aro ne kuma a wannan karin shirin ya koma zaman zauren masar da aka ce yanzu game da kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai gaban Masar yana buƙatar su yi mai tsarki mai yiwuwa kuma maganar tsarkin tsarkake kasafin kuɗin ce kai ma ta sa dan masarjan tare Najeriya Sanata Ibrahim Abdullahi dan baba yayi wa manuniya fashin baki
abin da yake damuna na sha magana kan shi tun 2016 cewa ba gyaran ba dai ta mai matsalar da kenan ana yin budget side dud amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za a ke yi ana iya implementing nashi na san nayi wani bincike 2016 abinda muka doki cewa zai shigo aljihun federal government ya shigo amma kuma budget din nan kawai kashi 60% nashi kawai aka gabata to kaga in haka ya faru ina ne aka yi da difference sauran kudin to yanzu matsalar da muke da ita shine ba wai ayi budget ba shin don me bana za ayi budget a ce za ayi hanya tsakanin point A da point B baki ba a gama ta ba kila ma ko 10% ba ai ba sai a ce kuma an sa budget na za a yi wata hanya from C to D don menene hanyoyin da aka fara me yasa ba a yi rolling nasu over a tabbatar da project da aka fara bana in ma ba a kare shi bana ba to ba dan kare shi amma issue din da yake yanzu ana yi ne kawai don a bada kwangila da dako da wata manufa ta siyasa ko wata manufa ta daban
sai dai kuma tuni dan masarjan tare Najeriya Sanata Abdullahi Adamu jihar Nasarawa ya kawo wa shugaban kasa Muhammadu Buhari dauki yana mai cewa kasafin kudin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rungumo aiki ga didiki kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya alƙawarin karkare dukkanin ayyukan da ya dauko kafin ya sauka daga kan mulki
shugaba Buhari ya san cewa wannan shine kasafin kudi na ƙarshe wanda wannan gwamnati ta farko shi zuwa ƙarshe shi saboda haka yace wannan kasafin kudi yana da muhimmanci sosai kuma ya na mana cewa abin da yake son yayi shine ayyukan da aka fara na raya kasa ana son waɗanda aka fara a gabatar da su a gama saboda kada abin da ke samun kasar nan na tafsirin gwamnati ga dan gaba a zo a bar ayyukan nan ba a yi su ba
akwai tsoron da ake yi na cewa bayan wannan gwamnatin waɗannan manyan ayyuka da shugaban kasa ya faɗa cewa za a yi za su tsaya
Allah kaɗai san gobe tabbas kin mu muke gado yanzu za mu iya kan kokarin mu insha Allah mu kammala abubuwa alƙawarin mu kai mu al'umma abin da farko ba hannu ba san goben da Allah
da yake maganar matsananciyar matsalar tsaro na cikin abubuwan da suka damu kusan kowane yanki dan masarjan tarayyar Najeriya Sanata Obasani ya sanar da duniya cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya an kada kudi a bangaren tsarkake tsamun tsaro domin a samar wa da yan kasa sauki
in kika duba wannan kasafin kudi abu na farko ma da aka yi magana akan shi shine maganar tsaro wanda mai hidimar shugaban kasa shi yace shi za a fimi ka kokari a ga cewa an yi maganin shi kuma ina ji duk mutumin da ke kasar nan ko daga kudu ne ko arewa ne ba abin da ya adabe shi ya dame shi yanzu illa maganar rashin tsaro to a wannan kasafin kudi shi aka fi ba muhimmanci fiye da komai kin ga duk talakan da ke kasar nan idan manomi ne kai idan dan kasuwa ne kai ka san kasuwancin ka ta tabbare ko ta lalace saboda tsaro manoma ba su zuwa gona su noma yan kasuwa ba su kin jiki su kasuwancin su to wannan abu na farko kenan abu na biyu za a sa kudade da dama a ci gaba da gina titunan jirage a kasar nan wanda talaka shi ke shiga jirgin kasa fiye da kowa sai kuma titunan da za a yi a duk bangaren kasar nan shi ma wannan zai taimaki talaka saboda haka ni ina ganin abin da ya kamata mu a majalisa mu mu tabbatar cewa yadda aka yi ba da kasafin nan mu tabbatar cewa su kuma ma'aikatan gwamnati sun bi yadda ya kamata su domin talaka ya amfana
ashe dai akwai wata kwantacciyar kwanta-kwantar kwashe kuɗi game da aikin mambilan da aka ce shi zai samu wa da ƙasa wutar lantarki domin kuwa dan masarjan tare Najeriya Sanata Muhammad Adamu Bulkaciwan jihar Baucin da shi aka zauna dan kaiwa arewa dauki ya ce gaske ne maganar aikin wutar lantarki na mambila akwai cuwa-cuwa ko camamar da kan iya baiwa duk wani dan ƙasa mamaki
kina magana ne kamar dai aikin mambila na gidan lantarki to wannan aiki ina tabbata duk kun sani yau shekara 40 ana maganar wannan aiki kuma babu shakka tun farkon hawansa mun yi kokari a sa kuɗi a nemo masu yin aiki wani aikin ma dole sai mun yi rance za a yi kuma duk mun samu masu ba da rancen mun samu yan kwangila mun sami kwararru da za su taimaka a yi aikin nan kuma a ware wani fili ne ma shi ainihin gidan lantarki ne zai ci an ware kuɗin kuma an biya to amma an samu dan wata mushkila ministan lantarki da ya tafi an ba shi kuɗi bari in tabbatar da nawa bane amma na san masu makudan kuɗaɗe ne to shi da yake daga Taraba yake ya dauki kuɗin gaba ɗaya ya ba gwamnatin Taraba to har yau dai mu ne ba a kawo mana report na cewa an yi sabe din nan ba saboda haka kuɗi dai kam ya shiga hannun gwamna babu shakka in ko ba a samu an yi sabe an san ina ne iyaka ba masu aiki yan kungila ba za su iya fara aiki ba to wannan shine dan tsaye da aikin nan
da alamu dai har yanzu tsuguna bata kare ba game da maganar zaben shekarar 2023 da ake maganar wai wannan bangare za a baiwa mulki sai dai kuma shugaban committee amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nasura Ashir Sharif ya ce a wannan karan fa maganar zaben kasar nan babu maganar yanki yana ne cewa yan kasa kawai za su buga tatare domin tabbatar da sun tantance mutane masu kirki
ai mu ne muke da alhakin bi magana saboda mu ake mulka kuma mu muka ga masifar da muka dandana a kasar da arewacin Najeriya da haka ba yadda zamu mu sake bari a kawo mana wani lubabbun mutane a ba su shugabancin mutane ba za mu yadda ba dole sai mun tsaya mun zabi mutanen kirki gogaggu nagartattu amma daga yau a kunso mana wani gwado-gwado a zuwa cewa wannan an gama a arewa wannan shine magana so Allah zai kawo mu lokacin da mutanen talakawa da muke yin zabe mu din zamu ma mu hado kanmu mu zabi mutum sahihi ingantacce mai karfin jini da karfin hankali da kwakwalwa wanda zai iya yi mu sa shi a gaba
iyawar manuniya na wannan mako kenan domin muryoyin da muka zuba a yau ma sun yi auki amma da din dukkanin wanda suka saba taimaka domin kawo wannan shiri dauki musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane yanki sai kuma Shamsiya Ibrahim Hamzan da kan har hado mana muryoyin da shirin kan zo mana cikin sauki ni Isa Lol Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya
Tuwa gaida na ikara sai ku tare gogan naku mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila yanzu kuma ga nasiha jama'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نيني احمد عيسى قني زامو magana kan tarbiya wanda tarbiyan ne ita ce ke tangal-tangal a halin yanzu Allah subhanahu wataala ya kawo mu lokacin da dalibai sun koma lakwal to haƙi ne na ku iyaye ku sa idanu kar danka ya ta ko yarka ya zamba ka san inda ta taka ba ta hiyartar dawo ta kaji tsoron Allah Allah subhanahu wataala kiyo ya baka da iyaye nan da iyayensu Allah ya baka ciwo Allah subhanahu wataala zai tambaye ka dukkanmu Allah subhanahu wataala ya tsaida mu a matsayin masu kiyo kuma Allah zai tambaye mu kiyon da ya bamu Allah subhanahu wataala ya baka yaya ubangiji Allah subhanahu wataala da ya baka yayan nan ya baka ne dan su amfani ka su zama la'alla su rika tijariya kanka kuma kowa na son haka saboda haka hadari ne kaga ya ko diya taka ko danka ya je da kabceciyar waya baka san wa ke yake mu'amala shi ba wake kiran shi wa yake kira idan zaka bincike wannan a wata daya cikin family ɗinka in ka bincika yalla Allah ba za a samu mutum guda da kai kira shi suka yi zumunta ba ko kira ta suka yi zumunta amma zaka samu shashanci da fitsara a cikin wayannan auzu abinda ba bai kamata a gani ba za a gani da fatan Allah subhanahu wataala shi muna kariya shi gyara muna tarbiyyar ƴaƴan nan Allah ubangiji subhanahu wataala kara muna ƙarfin gwiwa dagiya mu bisan su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Sau madalla kafin mu karkare ga takaitaccen labarai.
Ya Alhamis sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaki da su na kusan shekara guda. Mai magana da yawun sojojin Lagese Tulu ya shaida wa manema labarai cewa harin da aka kai ta sama ya nufi cibiyar horas da sojojin Tigray ya ce sansanin a bayan sojojin Habasha ne ke amfani da shi a yankin sai da ya kawo yanzu babu cikakken bayani kan asarar rayuka
da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com facebook.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Muhammad Hafiz Zaballe da ya karanto labarai da Jimbe Hamza da ya daidai sautin shirin alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya ko kuma mu kwana lafiya da alheri.